اللهم اصلح كوتنا في الامور كلها واجرنا من كيد الدنيا وعذاب الاخره. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها المسلمين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ايو شاشه دغوتن شدكو sashi daga watan biyar hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana 1443 wanda yazo daidai da daya ga watan daya 2021 Gregorian calendar. A kuma yanda muka riga muka yi ittifaki cewa karatunmu na to 17 ga watan biyar sabo ko gotan biyar ko yawa hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1443 wanda ya daidai da 1 ga watan 1 na haifar annabi isa alaihi salatu wasalam shekara 2021. Kamar da muka alƙawari insha Allah zamu dawo da karatun da muka fara da surar Darul Hadith Al-Khairiyya a wannan gari. Yau in Allah ya yarda bisa wannan tarihi za mu sa gaba ta dawowa da kurjinin wannan karatu a wannan guri mai albarka da yardar Allah madaukakin sarki. Da mun yi nazari a cikin wannan garin, aka ce akwai malamai manya-manya wanda suke karantar da Al-Qur'ani, akwai kuma malamai manya-manya wanda suke karantar da fikihu haka lugga, amma babu fitacciyar makaranta wanda take karantar da hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai muka fahimci wannan a matsayin na kasu a wancan lokacin, don haka sai muka kirkiri wannan makaranta da sunan Darul Hadith Al-Khairiyya, da sunan za mu rika karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam don cike wannan gurbi din da aka rasa a wannan garin namu mai albarka. To cikin iko Allah mun samu sako na wani lokaci, yanzu a cikin taimakon Allah madaukakin sarki, Allah madaukakin sarki ya sake ba mu damar da za mu dawo mu ci gaba da wannan karatu. Kamar yadda aka tsara za mu sa wannan littafi mai suna Muktasar Sahih al-Bukhari, ko kuma da ake kiransa At-Tajrid as-Sahih. Abinda sa muka zabo wannan littafi mai albarka saboda a cikin duniyar hadisai littafin Bukhari shine littafi number 1 akan gaba a wajen tara hadisai masu yawa, sannan kuma wayannan hadisai din ingantattu. Yana ɗaya daga cikin dalilin da sa aka samu sunan Sahih al-Bukhari saboda kasantuwarsa littafi ne wanda yake bayan Al-Qur'ani, babu wani littafi da yafi shi inganci a ban ƙasa. Bayan Al-Qur'ani babu littafin da ya kashi tara maganganu na annabi sallallahu alaihi wasallama ingantattu a ban ƙasa. Saboda haka shi ya sa muka zaɓi wannan littafi. Na biyu, mun yi al'akari da halin da ake ciki yau, saboda ka ce sai Bukhari gaba ɗayan sa zai zama voluminous, yana iya yiwuwa ba kowa zai iya affording ya sayo su gaba ɗaya ba, shi ko ba za a gusura maka sai da volume ɗaya a bar sauran ba. Da haka sai muka zaɓi wannan littafi mai suna At-Tajrid as-Sahih, wanda ke shi iktisar ne na Sahih al-Bukhari. Na farko ya kunshi wato kina hadisan Bukhari gaba ɗaya, amma an rage duk wani asanit na cikinsa. Haddasana 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 duka an cire su, kaga zai rage hajjin ɗinsa. Na biyu ya rage abin da ake kira at-tikrar, shine wato kenan hadisi ɗaya a babi ɗaya ya zo sau biyu ko sau uku ko sau hudu. Idan aka samu haka sai ya samu guda ɗaya wanda ke shine a ammu in ya ɗauka shikenan sai ya bar sauran, saboda kaga sai zo da wannan sifa wata take dunkulalliya. Kada ka, ba da time da za mu karanta wannan littafi da ikon Allah, in mun kai ƙarshensa duk inda aka dauko Sayyid Bukhari mutun din da zaka hukunta wannan littafi zaka hukunta Sayyid Bukhari gaba ɗayan sa daga bukarsa har nasin sa wannan kenan na biyu da na kawo dan talkis na bayanai da suka shafi falalan ilimin hadisi da kuma falalan malaman hadisi da kuma ɗaliban hadisi wanda ya kamata a ce mu karanta shi a wannan lokaci a yau a mukaddima mu yi bayanin sa saboda ya zama ƙarfafa gwiwa a gare mu kada mu san cewa abinda muka sa a gaba za mu yi shi na karatun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko aiki ne ja domin ba kowa ne Allah madaukakin sarki yake masa muwafaka da kifi akan wannan ilimi ba na biyu aiki ne wanda yake mai falalan gaske saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a a duka mutanen da wato kenan suka dauki dawaniyar karanta ilimin hadisansa su kuma yada su ga al'umma daga cikin wannan addu'a akwai wanda yake cewa nadar Allahu ra'an sami'a minna shay'an fa wa'aha wa addaha kama sami'aha Allah madaukakin sarki ya ni'imta fuskar duk mutumin da ya ji maganar mu ya ji wani abu daga gare mu ya kiyaye sannan ya je ya sanar da mutane kaga wannan malamai sun yi ittifaki akan cewa addu'a ce Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma duk mutumin da yake da inaya khassa a ilimin hadisi kaga malamai suka yi ittifaki cewa wannan addu'an ta annabi sallallahu alaihi wasallam akan malaman hadisi take da kuma daliban hadisi nadar Allah mur'an sami'a maqalati fa wa'aha wa addaha kama sami'aha wanda ya ji maganar annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya je ya koyo ta kenan ya haddace ta kaga ya tsaya karance ta kenan fa addaha kama sami'aha ya dauka ya kai saboda ka wannan addu'a ce musamman keɓanciya ga duk mutumin da ya himmatu da ya karanta ilimi na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma je isar da shi daga cikin irin waɗannan akwai hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma arham kulafa'i Allah na roƙon ka kai jin kai na musamman a halifaina sabai suka yi hawaye suka ce a to waye halifan ka kuma su wane ne halifan naka sai yace su ne waɗanda za su zo su rika ɗaukan maganganu na alladhina yaruna ahadisi wanda za su rika koyar riwayar hadisaina suna isar da ita a mutane da haka nan ma akwai addu'a ta musamman wadda ta fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ta tafi kan mutanen da suke ba da lokaci don su ruwaito hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma su isar da shi ga mutane sannan daga cikinsu akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya hamil هذا العلم من كل خلف عدوله wanda za su rungumi wannan ilimi ilimin hadisi a cikin kowane khalaf wato kowace jama'a yanzu misali iyayen mu sun tafi sun bar mu yanzu mu ne khalaf din su idan muka tafi muka bar iyayen mu su ne khalaf din mu su ma suka tafi suka bar iyayen su ne khalaf din su to kowane khalaf suna da salaf to ko duk mutanen da su mamaye kowane generation mutanen da su zo su mamaye to wanda kaga sun rungumi ilimin hadisi su ne adalan wannan zamani ya akudu hada al'im min kulli qalbin udulahu wa inda za su riki wannan ilimin a kowane generation su ne adalan wannan sai suka ce kenan annabi sallallahu alaihi wasallam nan ya bada inaya khassa da shaida kasa ga waɗanda suka tsaya suka rungumi ilimin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa su adalai ne a bakin annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga irin waɗannan suna daga cikin abubuwan da ya kamata ce kullum mutum ya yi la'akari da shi wajen wato kenan fahimtar muhimmancin wannan ilimin akwai babu ilimin da ya fi shi saboda shi ne tushe akan komai in fiqhu za ka yi to matsayar sanan ne idan tafsiri za ka yi matsayar sanan ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallama shine yake da hakkin ya fassara ma mutane alqur'ani kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa ko wa nazzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukar maka da alqur'ani kuma mun dora maka dawainiyan kai ma mutane bayani daga kowace aya annabi sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa fahimtanta dan haka shi yafi kowa sanin yanda za a yi bayanin ta shine malamin tafsiri na farko ba za ka fahimci wannan ba kuma sai ta hanyar ilimin hadisi kaga kenan ashe shine tushe a cikin wata kenan dukan ilimi don haka daukar za wanda Allah ya masa muwafaka ya rungume shi wato kenan kamar na farko Allah ya masa muwafaka ya shiga cikin addu'ar da ko kuma addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake mawa su wannan ilimi nabi ya samu shaida daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi adali ne a irin al'ummar da yake cikin ta sannan kuma ya yana daga cikin wanda suka fi kowa kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lahira don wancan hadisin da yake cewa waɗanda za su yi riwayan wannan hadisi nawa a kowane zamani sune halifaina sai aka ce dukkan ittifaqin malamai sai suka ce malaman hadisi ake nufi aka ce me yasa dalilin ce sun fi kowa kusa da Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kowane lokaci su suna tare da shi suna karanta maganganunsa suna kuma yi masa salati akwai mutanen da sai lokaci-lokaci su zanna su yi salati Annabi cikin tarbiyya su tashi su tafi amma malamin hadisi ko dalibin hadisi shi kullum a cikin salati yake da Annabi kowane hadisi zai sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan yana fada a bakin sa kuma in zai rubuta hadisi ma yana rubuta shi a rubuce sannan a lokacin da yake riwayan maganganun Annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ayyukan Annabi sallallahu alaihi wasallam suran Annabi takan bijiro masa a cikin zuciyarsa saboda haka akwai itikari na musamman kenan kaman ilimin hadisi wani dan karamin sahabbanci ne saboda kullum yana tare da Annabi a wajen ci yana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen sha yana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen sutura yana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen sallah yana da duk abin da zai yana tunanin me Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akai kun ga kusan kullum yana tare da shi eh ko da yake bai abin nan ba sahabbance shi ba amma a zuciya a aikace a yakinance abin halin da yake ciki shine kusan kamar dan karamin sahabbanci yake Annabi sallallahu alaihi wasallam tunda komai yana tare da shi kuma shi yake baya shiriya to haka shi sa wannan ilimi fi kowanne ilimi a cikin wata kenan ilimi kuma kamar yadda na faɗa a cikin littafin hadisi suna da yawa babban littafin shine wannan sahihul bukhari don haka shi ittifaqin mu ya tafi a kansa cewa zamu gudanar da shi da dar Allah madaukakin sarki a da time da Allah ya taimake mu muka kai karshen wannan littafin kusan mun gama da bukhari gaba ɗayan sa da yake ne nabi kuma kusan mun gama da jillin hadisai don ka shiga cikin muslim ma tikrar ne sai dai kadan da ba rasa ba wanda shi muslim ya rawaito wanda ba abin nan sauran hadisai da sauransu nan dai shine wato kenan jigo addu'an da muke Allah madaukakin sarki ya sa mu akan hanyar magabata wanda suke malaman hadisi suka rawaita hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallam suka fahimce shi kyakkyawar fahimta suka aiwatar da shi a gaban su suka kuma isar da shi a al'ummar su har suka zama ma al'ummar alhairi domin an ce su ne suke dauke da fitilla wanda suke haskawa wato gina al'umma saboda insha Allah ta'ala za mu fara kada hadisi ko da ko biyu da gurabin da ya sauka tun da yau shine farko kai sai za mu tafi kitabu bada'il wahayi wannan littafi ne wanda yake magana akan farkon saukan wahayi ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam kitabu bada'il wahayi ko bada'il wahayi babun kaifa kana bada'il wahayi ila rasul sallallahu alaihi wasallam babin da yake magana to yaya farkon wahayi ya sako wa Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na farko an Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu qala samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innamal kulli imri'in ma nawa فمن كان هجرته الى دنيا يصيبها او الى امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. wannan hadisi aro to shi daga Umar bin Khattabi, Allah madaukakin sarki ya yarda da shi. kuma yana muka bayani cewa shi wannan mai tajirin tasrih ko tajirin sahih ya cire duka asanit, wannan kuma nushan litullabi wa tasheelan lahum, saboda sauƙaƙe wa ɗalibai ya kuma kawo musu abubuwa da ke kusa-kusa. sai fara da hadisin sayyidina Umar, Allah madaukakin sarki ya yarda da shi, da ke hadisi ne duk da cewa hadisi ne garibi amma sahihi ne. kuma da shi ne al-Imam al-Bukhari ya fara, inda yake cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa, innama adatu hasrin, ana amfani da ita wajen takaice magana, da innama da kuma annafi wal izbar kaman la da kuma illa da taqdima haka wa ta'khir da makamantan su ne ake amfani a datun da ake amfani da su wajen wato kenan al-qasr. innamal a'malu, abin sani kadai kowane irin aiki, dukkan ayyuka suna tafe ne bin niyyati, tare da niyoyin su. niyyar mutum ita ce take nuna wato kenan ina ne makamar aikin sa a gurin Allah madaukakin sarki. da wace irin niyya yayi, yayi da niyyar alkhairi ko kuma yayi da niyyar sharri, yayi da niyyar Allah bashi lada ko yayi da niyyar riya, kowane irin aiki, namal a'malu bin niyyat, al-a'mal kullul a'mal, kowane irin aiki mutum zai yi, hatta abincin da zaka kawo cikin gidanka, ka kawo dan sauke hakki ne da shari'a ta dora maka, ko ka kawo da wata manufa, hatta sallar da zaka yi a gidanka, karatun da zaka yi na alqur'ani, ayyukan da zaka yi na kyautatawa ƴan uwa, duk aikin da zaka yi shi yana bukatan abin da ake kira ihdharun niyya, ka karanto da niyya wadda take kai shi ne dan Allah. dan wal kulli imrin ma nawa, kuma kowanne mutum zai samu sakamakon abin da ya kaga kenan. akan wannan zai iya yiwuwa mutane biyu su yi aiki iri daya a lokaci daya, wani ya samu lada wani ya rasa, saboda wani ya yi dan Allah, wani kuma ya yi dan wata manufa wanda take da dama. hatta sallar da muke yin nan, hatta azumin da muke yi, shi yasa duk abin da mutum zai yi in yana son daga cikin abubuwan da suke sharɗan karɓan aiki, in yana son a karɓi aikin sa, to ya zama yayi shi tsakaninsa da Allah, kawai dan Allah kenan. kaga baya bukatan yabo, duk mutumin da zai aiki dan a yabe shi, a gani a yaba, to yana barar da ladansa. irin su sayyidina Abubakar, Allah madaukakin sarki da shi, sun yi aiki sai ce inna ma nud'imukum li wajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura, da mu muku wannan aiki ne na ciyarwa dan Allah, ba mu bukatan in mun yi ku sakanta mana, ba mu bukatan kuma in mun yi ku yabe mu, ba mu bukatan komai, mun yi na li wajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura, inna naka umira bina yawma abusan kaltariran, abinda muke tsoro ranar da ake daure fuska, ranar da kowa ransa zai baci, kowa zai shamur wanda take mai daga hankali, wannan ranar ita muke targetin. don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, yake cewa as-sadaqatu burhan, sadaka hujja ce cewa mutum ya yarda da ranar lahira, domin dukiya ce ko mai muhimmanci a gurin dan adam. in kaga zai iya daukar ta ya bayar da ita, wani bai gani ba a wani da mutumin da ba zai iya biya shi ba, ya yarda cewa akwai ranar da za a biya shi, shi yasa ta zama hujja da dalili na yarda da ranar lahira na dan adam. to duk lokacin da mutum zai dauka yayi ta ba dan Allah ba, sai ya zama wato kenan wani matsala ta shiga. saraka in mutum zai aiki in ne dan ayaba ne ba dan Allah ba, to ba zai samu aiki ba, kuma wannan yana da zama ladan aiki, saboda wannan kuma yana daga cikin shirka, yana daga cikin shirka. saraka mutum sai ikhlasin aikin sa lillahi, kuma ba a san mutum ya ki yin aiki domin gudun riya. gudun riya, idan kai aiki dan riya, wannan ana kiransa shirka ko yawa shirkul asgar. to in kake yin haka, mutane suka dauka aiki ya kamata kai shi, sai kai shi dan riya, mutane su gani su yaba, sai yake nan ko yawa. to Fudail bin Iyad sai yace in mutun yayi aiki da riya yayi shirka in yake yin aiki dan gudun riya shi kuma nan kuma yayi riya yace saboda haka ikhlasi shine wanda Allah madaukake sarki yake yayi shi daga wannan gudun riya kata hana ka yin aikin riyar kuma kata sa ka yi aikin saboda haka kenan kaga akwai ilzam na rai akwai tilasta rai sai ta yi dan Allah ba za a fasa yi mace kai nema yanzu riya za ta shiga to zo ka bude kofa a shedan sai ta hana ka aikin alkhairi kuma sai ta hana ka aikin alkhairi in kai yanzu riya za ta shiga sai ba za ka yi ba in kai yanzu riya sai ba za ka yi ba to sai ka ce idan ka bari din shine kai riya in kuma kai riya kuma ka yi shirka mun kare hijratu ila Allah wa rasulihi kuma mun kare hijratu ila dunyan duk wanda hijransa ta zama da dan duniya ne abinda yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada tasisi da hijira saboda tana cikin aiki masu wahala kabar gidanka kabar garinku kabar sana'arka kabar darajarka da matsayinka da yan uwanka ka tashi daga wani gari ka tafi wani gari don ka tsira da addininka wannan ba karamin aiki bane saboda lokacin da kaje can da baka san abin da zaka samu ba lokacin da sabbin Annabi sallallahu alaihi wasallam suka hijira daga Makka zuwa Madina da suka dawo Madina sun hadu da matsaloli da yawa ciwon kai zazzabi gudawa da sauransu saboda canjin yanayi saboda canjin yanayi kafin suka zo suka saba su sai na Abubakar sun yi rashin lafiya kala kala to kaga wannan aiki ne mai wahala to yanzu wannan hijira din a matsayin sa na aikin Allah aiki mai wahala kuma sai kai ba dan Allah ba dan wani duniya sai ka ji labarin an ce a Madina mutanen Madina suka raba gidansu su bada rabi su raba jarin su bada bari mu je mu samu gida mu samu gida na banza mu samu jari da sauransu sai mutum ya tafi dan wannan niyyar kaga wato kina matsala ta faru anan amratin ya kowa ko kuma a'a mutane Madina suna sake matarsu kai ka aura ka zabu da kake so a sake maka ka idda ka aura kace zaka tafi dan wannan zaka samu bulus to shikenan hijratu ila ma hajar ilahi abin da yasa aniyan zuciyarsa zai hijira domin sa shine sakamakon wato kenan hijirarsa a kowane lokaci me yasa Imam Bukhari ya kawo wannan hadisi alhali kuma babin bada alwahayi babin da ake magana akan wahayi saboda Imam Bukhari ya kawo wannan saboda wannan hadisi shine ginshiki akan komai a rayuwa akan komai dan haka yasa Imam Nawawi a littattafansa duka yakan fara da wannan hadisi din ne ko wannan 40 hadisin nan da muke karantawa ya fara da innamal a'malu saboda shi kansa aikin tasnifi na littafi yana buƙatar ikhlasi kai shi dan Allah zaka ga wani ya yi littafi din Allah madaukakin sarki ya sa masa albarka duniya ta karbe shi wani ya karbo a bai da wani menene dalilin da yasa sharhin Sahih Bukhari Fathul Bari yafi karbo akan sauran ai akwai Umdatul Qari akwai Irshadu Sari da sauransu me yasa Fathul Bari yafi kaga tun daga suna akwai tawadu wannan fatahi ne na Allah albari ba shine Allah ba amma kace Umdatul Qari jigon mai karatu kaga akwai dan jin wani abu sun yi dan Allah amma duk da haka harta a wajen sunan tawadu'un mai fatahul bari yafi duk da cewa Umdatul Qari yafi bayanan abubuwa da yawa musamman abin da shafi lugha amma fatahul bari yafi karbuwa kowanne kuma karɓaɓɓe ne a gurin Allah madaukakin sarki insha Allah ta'ala to saboda haka shi yasa malaman hadisi sai suka ce ya kamata duk mutumin da zai yi tasnifi ya fara da wannan hadisi din ko littafin menene ma zaka yi na ko ma menene to ka fara da wannan hadisi saboda albarka da take cikin sa da kuma shumul na ma'anansa wato kenan hadisi na biyan Aisha radhiyallahu anha anna al-Harith bin Hisham رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي إن شاء الله ده يتتكي شوى الحارث من هشام يتم بيان النبي صلى الله عليه وسلم يا الله يا وحي يكي زوا مغا أم تموز يأتي أن يمغا وحي يتو تيا يا وحي يكي تئنا يكي زوا مغا تيا يا وحي يكي زوا مغا tayaye yake fa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yace mata ahayanan yati misal salatul jars wannan lokaci zan ji kamar ana buga kararawa kirin haka nake ji wahayi zai tafi duk sama nake ji tana daukan kara kaman ana buga karan ruwa mai karfin gaske wa ashaddu alayya ko ashadduhu alayya wannan nau'i na wahayi ya fi mun komai tsanani da zaran naji sama ta fara kirin hankali na daki sosai daga shiga wahala sosai da damuwa sosai don yakan fita hayyacin sa a daidai wannan lokacin saboda a haka za a zo ina cikin wani irin yanayi haka za a zo amin wahayi ayi a gama fa yusamu anni wa qad wa'aytu anhu ma qala in an gama sai yayi gabari na lokacin ko na haddace komai in wahayi ya zo shi zan ji kaina ya dauka kara kawai nake ji sauran mutane kawai su je su zuwa masa ido dan ba wanda zai ce masa komai a cikin wannan nan in wahayi ya gama sai kuma wurin sake sai ya dawo cikin hayyacin sa fayusu an lokacin da abin zai yayi a gare ni ya rabu da ni a lokacin kuma kad wa'aytu anhu na kiyaye daga shi mai kawo wahayin hu damir yaju ila ar-rasul alladhi yati ila nabi sallallahu alaihi wasallam na kiyaye daga gare shi ma kala duk abin da yazo ya fada jibrilu abin da yazo ya fada in ya gim dinnan sai lokacin da aka gama in an tafi shikenan ya haddace duk abin da aka abin nan to kaga wannan yanayi ya fi masa tsanani don yakan daga masa hankali wa ahyanan wani lokaci kuma yatamathalu liyal malaku rajulan mala'ikan sai ya zo min da sifan mutum sai ya zo min da sifan mutum kun tana hadisin na biyu na arba'una nawawi yace muna zanne a wata rana sai ga wani mutum ya zo mai tsananin farin kaya mai tsananin menene sai ya zo ya yi bayanai tambayoyi sai ya gama ya tashi ya tafi ya Umar ka san waye wannan yace Allah wa rasulullah yace Jibril ne ya zo ya koya muku addinin ku to kaga ya zo a sifar mutum in ya zo a sifar mutum in alqur'ani ne sai ya karanta masa dar yana fada in ya gama shikenan ana gamawa ya gama haddacewa eh ta tarihi lisanaka li tajalabe inna alaina jam'ahu wa qur'anahu Allah zai tara masa duk gaba daya saboda ka sai abin to in yazo shi zai zama a sifan mutum fa yukallimuni sai min magana baki da baki ya ce min ga wahayi muka zo yau an zo da sura kaza sai ce to a karanta mun shikenan sai a karanta masa gaba daya fa'i ma yaqulu sai na zama na kiyaye duk abin da ya fada duk abin da ya karanta kuma sai in haddace ma'ana da ya gama zan haddace shi take da yana tsoron kar abin ya bace yana ta kokarin kama aka ce a kwantar da hankalinka la ta haru bihi lisanaka li tajalabe kar ma ka motsa in ka zo ana wahayi kar ma ka motsa harshenka dan ka kokarin kamawa da gaggawa dan kar abin a ai aikin mu ne inna la najmahu wa qur'anahu mu za mu tara maka shi mu karanta maka shi go fa idza qara'nahu fattabi qur'ana in muna karantawa kai ne ka bi karatun ka saurara kawai ka jin da ake yanda ake karanta maka ba da sanin da za a gama karantawa ya riga shi cikin kwakwalwarka qalat aishatu radiyallahu anha na aishatu Allah ya dada ita sai take cewa wala kadra aituhu yanzilu alayhi alwahyu wata rana hakika naga annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi yana sauko masa fil yawmi shadid albard a rana mai tsananin sanyi ana cikin hunturu ga tsananin sanyi ga wahayin ya zo masa kuma ya zo masa da irin wancan tsari mai zuwa da kara din fayusamu anhu lokacin da aka gama ya yaye a gare shi wa inna jabinahu latasaffad araqan goshinsa ya hada gumi yana digan gumi ana tsananin sanyi amma wahayi ya zo masa na alqur'ani da irin wannan kara gagarangagarangagarang din tana kallon sa ya fita a cikin hayyacin sa ya ciro akai komai aka gama saukar masa surar da aka sukar masa lokacin da abin ya yaye ya tafi in ka dubi goshin sa gaba daya banda tsatsowa gumi babu abin da yake to wannan shine sifar yanda ake masa wato kenan wahayi kuma yanda ita na Aisha ta fahimta hadisi na uku an Aisha ta ummul mu'minin أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة في النوم فرقاً أبن أكفارا ومزان الله صلى الله عليه وسلم شين أبن أكفارا الرؤيا الصالحة ما فرقي ميكيو ما فرقي ميكيو كافن أطال ما سواهي نفرقو ما فرقي يكي إن يقوان تسيب ما فرقي في النوم أتكين بجنسا amma mafarkin sa kullum mafarki ne wanda yake akan hanya mafarki ne wanda yake mai kyau ba kana la ra la ru'yan illa ja'at bi falki subh ya kasance bai taba yi mafarki ba face duk abin da ya gani yanda ka san asuba za ta keto gari ya waye to haka mafarkin zai ga abin a cikin a zahiri ya faru duk abin da ya mafarki da daddare washi gari kan Allah da zai ga abin ya faru ka'ida ne haka saboda haka kaga wannan kansa ya kimsa masa wani ba cikin zuciyarsa tunda shi bai san Allah ne shi annabi ba bai san komai ba yana zana amma duk abin da ya mafarki sai ga abin ya faru kuma duk abin da zai faru kuma za a nuna masa mafarki kuma zai ga abin shi ne ake kiransa ar-ru'ya salihah wannan shine na farko abin da ya fara bayyana masa summa hubbiba ilayhi al-khala'u sannan sai aka samu a cikin zuciyarsa kaunar kebantuwa isolation sai da kuma baya san zama a cikin mutane yana so ya koma gefe saboda ya samu lokaci wanda zai yi nazarin wasu abubuwa da suke faruwa a rayuwa a duniya a wannan lokacin wa kana yaklu bi gari hira'in fayatahannath fihi sai zama ya kasance a wannan lokacin sai kan ke bantu zuwa gogon hira sai zare jikin sa tunda in ya koma gefe ma yana tunani wani zai zo ya ce masa ya dame shi da surutu suka baya bukatan wannan in yana maza da dame shi dan yasa sai ya fice a cikin makka gaba daya sai ya je ya hau dutse babban dutse tudun sa fi masallacin nan ya je ya hau can a ƙarshen sa akwai kogo sai ya je shiga kogon sai ya je zanna shi kade gari hira kenan ko yawa fa yatahannath fihi sai ya ji kayan ibada a cikin sa at-tahannathu at-ta'abbud bauta to amma bautan a wani milla kenan yake a wannan lokacin tunda ba a saukar da wahayin ba sawa qabla nur al-wahyi fi nur khalwatin bi ghari hira'in mufridan yatahannathu kafin hasken wahayi ma ya zauna a gari hira yatahannath ay yata'abbud yana bautawa Allah madaukakin sarki saboda ai kaga ko a zamanin jahiliya ba mabayin Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ɗaiɗaikun sahabbai wanda Allah madaukakin sarki kimsa musu kin gumaka ya kimsa musu cewa addinin da ake a wannan lokacin ba daidai bane irin su Sa'id ibn Zaid wanda zai taho yazo ɗakin Ka'aba ya dawafi ya tsaya ya ce ya Allah ka san duk duniyar nan ne kadai nake bauta maka duk mutar da ake yanzu shirka ce shi ko ba a masa wahayi ba kuma kullun gobe ma zai zo ɗakin Ka'aba ya bauta wa Allah a iya irin yadda shi yake fahimta ba shirka bane ya yadda Allah kwara ɗaya ne ya yadda kuma Allah ya kamata a bauta amma ko ba wahayi a lokacin Sa'id ibn Zaid daga cikin su akwai wanda sun riski Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sun shahid din akwai kuma wanda sun mutu kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo amma ba sa akan addini na shirka a irin wannan fahimta Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bauta wa Allah madaukakin sarki a irin a cikin wannan ya yi imani cewa babu abin da ya cancanta a bauta masa sai Allah madaukakin sarki don haka zai je zauna ina ta tunani kuma in ya shiga cikin kogon hiran nan zai zauna a can al-layali zawatil adad wasu kwanaki masu yan adadi ya tafi ya je kamar sati guda sai ya dawo babu dare babu rana yana cikin wannan kogon ba zai sauko kasa ba taka duma suciya ta gindima ba san ma akwai mutum a kai ba yana ciki zai yi sati babu alwala babu sallah babu karatu babu komai amma dai a cikin zuciyarsa Allah madaukakin sarki yake bautawa kuma zuciyarsa tunanin ubangiji Allah madaukakin sarki take yi saboda zai zanna kwana da kwanaki a wannan gurin kamla an yanzu ila ali kafin ya shiratu gurin ya dawo kuma ya gida gurin iyalansa kafin ya dawo gida wato kinin gurin iyalansa wai ta zawwad li zalik kuma in zai tafi ma ya kansa na duk abin da yake bukata ruwan da zai sha na sati zai tafi da kayan sa abincin da zai ci na sati zai tafi kayan sa iyaka adadin kwanakin da yake so yayi zai wato kenan guziri dan wannan iyalin sa ko da yake dama ba matsala tsakanin sa ita za ta bar shi ya ji shi summa yarju ila Khadija in ya gama kuma sannan sai ya dawo gurin iyalin sa da na Khadija bai ta zawwad li mithliha kuma duk wani lokaci in zai sake yin misalin wannan ya sake tana da wani guzurin kuma duk sannan ya sake tafiya haka yake duk lokacin da yaje yana bukatun kusanci da ubangiji sai ya nabi abinci na adadin kwanaki sai ya tashi sai ya tafi idan ya tafi sai ya zauna a wannan kogon har sai guzurin sa ya riga ya kare to shikenan sai ya dawo hatta ja'ul haqu wa fi garihi ra'ay har lokacin da tabbas ya zo masa a cikin wannan kogon a wannan kogon annan tabbas din ya fara zuwa masa shine wato kenan gaskiyar lamari shine saukan alqur'ani a gare shi da kuma tabbatar masa da annabci a gare shi a wannan lokacin faja'ahu almalaku faqal ayqra yana cikin wannan yanayin ajeji akan dutse a cikin kogo da daddare ga duhu babu fitilla a lokacin ba lantarki babu kandir a wannan lokacin sai mala'ika sai zo masa sai yace masa yi karatu fa kala ma annabi karihi yace a ni bana cikin masu yin karatu bai iya karatu ba kala sai yace fa akadani fa gattani sai kawai naje ya cari moni ya matse ni hatta balaga min aljahl sai da na kyawa hala sosai sun marsalani sannan sai ya sake ni an ce ga karatu ko kace ba ba ma'ana da kare ni ba na cikin masu karatu ko ke to bari ga gani wasu malamai suna istijlali da wannan cewa in yaro bai karatu ba a taka shi eh ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai karatu ba an ce ya karatu ya ce a shi bai iya karatu ba Jibril ya kama shi ya ma sai ta kura shi kaji annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya ce sai da na sha wahala ai ga san ya sha wahala ne ya sha wahala eh sannan sai ya sake ni bayan ya sake ni sai ya ce mai ikra yi karatu aka ce kuldu ma ana bi kare ce na ce maka ni ba mai karatu ba ne ma'ana ban iya karatu ba me zan karanta ban iya komai ba babu alifun babu ba'u fa aka zani sai ya sake cafkana fa gattani a saniya ya matse ni ya rungume ni sosai ya matse ni sosai kashi a karo na biyu hatta balaga min aljihad har sai da wahala ta same ni na sha wahala sosai kuma arsala ni sannan sai sake saki ni ya kyale ni kaga ba mu gurugudu bagara yace ikra yace ikra tu nace to kuntu ma ana bi kare yace na fice maka ni fa ba mai karatu bane fa ka zani fa gatsani asali sai kama ni ya sake dankana dan kokalo na kokalo na uku karo na uku na sha wahala sun marsala ni sannan sai sake ni fa kala sai yace mai ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akram sai ga na haka to okay baka iya karatu ba to ga yadda ake yin karatu in za ka yi karatu ka karanta bismi rabbikal ladhi khalaq da sunan ubangijin ka wanda shine ya halitta kaga halitta ya shafi komai kenan ba sai an tsaya ana ce maka kaza ya halitta sama ya halitta kasa yayi kai waye mahaifin kai a alladhi khalaqa wanda ya halitta kenan babu wanda ya halitta in ba Allah ba akwai nau'i na iktisas anan kenan halitta in dai halitta ce Allah ne to in za ka yi karatu da sunan sa ake yin karatu sannan sai fara iktisas ce khalaqal insan min alaq shi ya halitta dan adam daga gudan jini aqra kai karatu wa rabbukal akram kuma kasance ubangijinka shine fi komai karinci a rayuwa ka rungumi lamarin ubangijinka shine fi muka komai ubangijinka shi fi komai karinci Allah yana da karinci shi za daga cikin sunan sa akwai alkarim Allah mai karinci to fa an gama wannan shi yanzu mai wahayi na farko ya samu tunda an gaya masa kabinan kuma an saukar masa ayoyi guda uku ko kuma guda biyar an saukar masa da su yanzu an karanta masa na farko dai ba zai manta su ba farja bi har rasulullah sallallahu alaihi wasallama yarjufu fuadu annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafo zuciyarsa tana bugawa tana bugawa tana bugawa fa daga lalaka jidata binta kuwailadin yaje gida shigo gida gurin kana Khadija yar kuwailadi fa qala sai yace mata zammiluni zammiluni kulillibe ni kulillibe ni fa zammalu suka lullibe shi hatta zahaba anhu ar-ru'u har aka samu dan lokaci wannan tsoron ya fice a jikin sa ya tafi fa qala li Khadijata wa akbar halqaba sai kira da yace zo ki ji aikin jikin 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 da abin da ya faru sai ya bata labari ya labarta mata sai ya ce mata bayan ya bata labarin sai ya ce mata laqad khashitu ala nafsi ina jiye ma kaina tsoro ina jiye wa kaina tsoro don ban san kuma abin da zai faru da ni ba fa qala Khadijatu ta Khadijatu ta ce masa kalla wallahi la yukhzika Allahu abada tace ina ba zai yi ba na rantsa da Allah har abada Allah madaukakin sarki ba zai kunyatar da kai ba a to amma me yasa ba zai kunyatar da ni ba innaka latasilu rahima kana sada zumunci wata hamilal kalla kana daukar dawainiyar mutane kana tattaimaka musu wa taksimul ma'duma duk mutumin da bashi da shi kana masa dalilin ya samu wa takrad daifa kana daukar dawainiyar baki ka musu gara wata ino ala nawaibul haqi duk musifa inda ta gaskiya ne babu zashi babu zanci a cikin ta kana taimako a kanta duk lokacin da problem ya faru a koma waye inda akan gaskiya ne to kai mai taimaka wani a wannan wannan shine fada biyanka duk da haka dai sai ta ga kamar sai bai kanta ba wannan talaga ni Khadijatu ana Khadija sai ta tafi da shi hatta atad bihi warqatu bin nawfal sai da ta je da shi gurin dan babbanta warqatu bin nawfal bin asad bin abdul uzza ibn ammi Khadijata dan babbanta sai ta je gurin sa sai ta karanta masa abin da ya faru shi kuma kana imra'an katta nasara fil jahiliya mutum ne wanda a zamanin jahiliya yana daga cikin mutanen da suke da irin wannan tunanin cewa gunki bai tantance abota masa ba kuma duke wayan kasar Larabawa banda gunki ba abin da yake bauta musu dan haka sai ya tafi yawo duniya sai ya karba addinin kristanci dan haka ya zama nasara wa kana yaktubul kitaba al ibraniya ya kasance yana rubuta linjila da yaren hebru shine ibraniya kenan ko yaktubu min al injili bil ibraniyati masha Allah ya rubuta linjila da hannu ya rubuta ya rubuta ya rubuta Allah kadai san abin da ya rubuta na injila o ka shiga kiristanci eh sai rubuta maka kofi sai ya baka wannan ma shi kiristanci ya rubuta masa kofi sai ya bashi da hannu yake rubuta masa obiyat masha Allah da huwa yaktubu ya rubuta gurgudan abin da Allah madauki zamu iya kai karshen dan bai kaga shi ko da lokacin lokacin ya shiga to naga gudun yana faro gudu kuma na mun tsammani za mu kai a shehar yana abina lokacin ya shiga damu da kai ta kai ta anan insha Allah ta'ala in Allah ya kai mu wani sati sai mu dauka daga kai alhamdulillah wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mun kwana a jeji kenan ko mun dakata ne insha Allah bari shi da wannan sai mu tattauna ko kafin mu yi addu'a